يهدي الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يو شا تقوس دوات رمضان شكرا تدبو دير داري هدو دا أربعين دا بكوي هجرية واندي داتي دا بكوي غواتم اوكو شكرا تدبو بيو دا عشرين دا شدة ميلادية. زام دورا كان إنما كتايا كرتم من تفسير القرآن من جرما أشكي وانا سورة من البركة سورة الأحزاب وان سورة الأحزاب سورة تيرا تكيد وكده وكنش ما ستارين يوا وان دا تنساتين دي وچه ميكي تفاپا تاوا أشكينتا بمسامدا من كمل وابا yau zamu tashi aya ce ta 31 a cikin surar yanda Allah yake magana akan mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko daga kan rubu'i wa man yaqulu min kunna lillahi wa rasuli alarma babalan bashi da lafiya yana fama da uzuri bai samu daman zuwa ba amma ga alarma Malam Kabiru Ibrahim dai daga cikin ƴaƴanku na wannan gari na Kumo kuma almajiri gashi alarma babalawan din shi dai rike wa malamin sa karatu insha Allah. Malam bismillah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقضن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
الله مدعوك ينسركي ya ci gaba da bayani dangane da wadannan bayin Allah mata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma fadakarwa gare su su zama masu da'a da biyayya saboda falala da Allah ya musu na kasancewa mata annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam. A cikin ayoyin da muka karanta a jiya, Allah madaukakin sarki ya ba su dokoki kamar yadda yake bawa sauran mata dokoki. Allah ya yi magana cewa duk wanda ta yi laifi a cikinku, man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adabu dhaifain, da za a ce wata daga cikinku ta zo da alfasha mabayyaniya laifi kenan saban Allah, to fa idan Allah ya zo ita zai ninka mata azaba ne ninki biyu sama da yadda ake wa kowa. Malamai suka ce wannan yana nuna duk wanda yake mai matsayi a cikin mutane babba idan ya zo da laifi to ya kamata gwamnati ta masa ukuba ninki saboda matsayinsa saboda girmansa. Ai ya ci falalar matsayi a cikin mutane, ya ci moriyar daukaka da ya samu a cikin al'umma, don haka kada ya yi wasa wajen karya doka. Allah ya ce da su wannan doka ne don su kiyaye su bi dokar Allah, kada su saba wa Allah a matsayinsu na matan annabi, kamar yadda Allah tabaraka wataala yace su ba iri ɗaya bane kamar sauran mata, lastunna ka ahadin minan nisa'i in taqaytunna, ku mata annabi ba kamar daidai kuke da sauran mata ba idan kun ji tsoron Allah. Cikin dokokin da Allah ya kafa musu akwai su zauna a gidajensu, wa qarna fi buyuti kunna wa la tabarrajna tabarruj al jahiliyyah al ula, ku tabbata a cikin gidajenku kada ku rinka fita irin fitar jahiliyar farko. Ai ilzamna ya nisa annabi buyuta kunna wa la takhrujna minha illa li hajatin mashru'a, ya ku matan annabi ana ja muku kunne ku lazimci gidajenku ku daina fita idan ba da wata bukata ta shari'a ba. Malamai suka ce wa misluhunna fi zalika jami'un nisa'il muslimat, duk sauran matan musulmi gaba daya su ma irin wannan hukuncin Allah ya dora musu. Li'anna al-khitaba lahunna fi mithli hadhihi al-umur, magana da Allah yake yi da iyalan annabi a cikin wannan al'amura, wannan khitabun ne li ghayrihinna minan nisa'il mu'minati min babi aula, magana ce ake yi da sauran mata na mu'minai wanda ba mata annabi ba su suka fi cancanta. Dama matar annabi ina za ta je? Dama manzon Allah matarsa ai ba ta bukata ta je ko ina? Mu ne matan mu kamar yadda muka yi bayani yau ne ma suke sufi karfin mu, ba za su zauna a gida ba, sun cika gari a titi matan musulmi, sun cika kasuwanni, sun cika wuraren tarurruka da gidajen biki da duk wasu wurare dai da kuke gani, in ka je sai ka ce kamar babu matan aure a cikin gidaje. Wannan ba dabi'a ce ta kwarai ba, ba dabi'a ce ta musulunci ba, abinda shari'a ya koyar ta koyar da matan musulmi su zauna a cikin gidajensu. Matan sahabbai suke cewa ɗayan mu ba ta fita daga gidanta na aure illa li haja, sai inda bukata, da haka idan da bukata ne mace take fita, idan babu bukata tana zaune a gidanta, saboda ta maida hankali wajen tarbiyatul auladi, kulawa da tarbiyan yara tun suna ahadut tufuliyya, suna yan jarirai suna yan kanana. Idan kowa ta fita to waye zai kula da yaya? Amma yanzu yayan ma bulumbuti ake siya lafiyayye, da safe a tatsan musu nono su sha, a bawa yar aiki a bata nono, da yaro yayi kuka sai a bashi, ita kuma ta tafi neman duniya, ko ta tafi aiki, ko ta tafi wani taro, ko ta tafi wata sana'a. Kun lura da cewa yanzu matan musulmi goyo ma ba sa yi? Sun daina yin goyo, da wahala ka gama cina goye ɗanta, sai dai ta ɗauko yar aiki tana riƙe mata da jariri, ita tana tafiya, ba za su yi goyo ba. Zamani ya zo, al'amura sun canja. Shi kuma goyon nan gadan bayan uwar da ɗan zai sha ɗumin, shi ma yana da wani tasiri a wajen tarbiya. Daga nan ne yake samun abin da ke cewa umuma, ya ji cewa ai wance uwarsa ce. Sai mun kula da kyau, al'amura sun canja, uzurori da yawa yana jin daɗawa mata ba sa zama a gida, ko dai fita makaranta, ko fita yawo, ko fita aiki, ko fita biki, ko a ƙirƙiri wani abu ma haka kawai, wani baya zama matarsa ba ta zama. Da haka da yawa a yau, musamman a birane ba a ƙauyuka ba, ya'ya fa ba a hannun iyayensu suke tashi ba, suna tashi ne a hannun ƴan aiki. Ku gane wannan bayanin, da yawa yau ƴaƴa da ake haifa ba daga renan uwarsu suke tashi ba, suna tashi ne daga renan mai aikin uwarsu, ita suka fi sabawa da ita, ko musulma ko ba musulma ba. Da haka tana haifansa, ita dai ta ɗauke shi ne a ciki wata tara, amma da zarar ta haife shi to ba ita za ta kula da shi ba. Al'amura sun gindaya, don haka yaran suke tashi ba sa jin tausayin iyayensu, ba sa jin ƙayin iyayensu, ba su ma damu da iyayensu ba. Wallahi akwai ƴaƴan da sun fi sani ƴaƴan da sun fi sani ƴar aikinsu sama da uwarsu. Akwai wata rana da wata ƴar aiki ta zo za ta tafi hutu irin na Kirsimetin nan, aka tafi a raka ta da uwar yarinyar da ƴan yaran gida, haka suka re daman ce ake anti anti anti. Abinda ya kamata su gaya uwan ne suke gaya ƴar aiki, da haka an je airport ne ta yi screening, an raka ta za a rabu. Yarinyar da take kula da ita ta fashe da kuka tana ihu, ihu take yi, ba ta yadda ba. Antinta 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 antinta, uwarta tana cewa za ta dawo za ta dawo, tana buge uwar saboda ba ta san uwar ba. Ai ita uwar kullum tana can wajen aiki, tana can wajen aiki tana karɓar albashi. Da haka idan ma ta dawo ta gaji, an kawo mata ƴar ciki, Allah ya kiyaye take tana gaji, wallahi bacci zan yi zan huta. Idan mai gidanta ya dawo da daddare ba ta kwanciya da ƴarta. Haka aka yi ta yi tafiyar da ba ta yi ba kenan, sai da security suka kira matar suka dawo da ita. Ya zaki tafi take bar ƴarki? Tace ba ƴata bace ma, ni fa ƴar aiki ne, boyi boyi ne kawai ne, zan je gida hutu ne. Yarinya ta ta ihu tana ta kuka, ta ki ta yadda da uwarta. Uba ko yana nan yayi tagumi, da mun ba ta shi ake yi ba, wa yake kula da kai? Dole sai mun kula. Al'amari na ita uwa da kuke gani yana da muhimmancin samun umuma din. Shi yasa a inda aka ci gaba, ko da gwamnatoci ne, za ku ga lokutan aiki suna ɗan ɗaga ƙafa wa mata a bari su koma gida da wuri saboda kula da ‘ya’yansu, saboda wannan larurar ta tarbiyyar. Don in ba su tsaya suka tarbiyyantar da ‘ya’yan ba, wa zai kula da su? Bai kamata a bar mace ta rinƙa yini kamar yadda namiji yake yini ba. Idan an yi mata haka, an kyautata mata. To Allah dai ya ce ku zauna a cikin gidajenku, idan za ku fita, ku fita da wani uzuri. Allah ya bada dama a fita da uzuri, matan annabi ma suna fita da uzuri. Manzo Allah yana raka matan shi unguwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da haka ya ku mata, ku daina rikici da mazajenku akan kin zaman gida. Wani ya ce wallahi malam matata, yau shekarunmu bila adadi, mun haifi ‘ya’ya sun shiga sakandare, wasu suna neman jami’a, ba zan iya tuna ba tun da na aure ta ba ta taɓa yin sati biyu a gida ba. Yanda ka san ana sukanta da allura, ba za ta zauna ba, yawo jikicen jikicen jikicen. To ki sani dai akwai haƙƙi na ‘ya’ya, akwai haƙƙi na mai gida, akwai na haƙƙi na shi kansa gidan, ki kula da shi. Don Allah ce wa qarna fi buyutikunna, ku tabbata ku zauna a cikin gidajenku, wato ku kula da tarbiyyar ‘ya’yanku, ku ainihin wato ɗauki nauyin kula da abinci da sauransu. Malaman tafsiri suka ce wa qad jarati sunnatul ilahiyya bi an amara zawjaini bi anna amra zawjaini qismatun bainahuma. Ai tun daga sama sunnar Allah ta riga ta tabbatar da lamarin ma'aurata guda biyu, an raba shi gida biyu ne, da miji aikin sa daban, mata ma aikin ta daban. فللرجال أعمال من خصائصهم لا يحصنها النساء. ماذا سنا da ayyukansu da su yake bance su mata ba za su iya yi ba. Tabbas ku kun sani akwai abin da mace bata isa ta yi ba, wannan kuramniya da buge-bugen rayuwa, faɗi tashi a nemo abin da za a ce a sha, a hada nan, a tattaro nan, a tafi wannan, a yi bige-bige nan, a yi hayaniya nan, a je can. Mace ba za ta iya wannan ba. Daman an ce shi namiji ai ya fita ya je ya nemo ne. Yace walin nisa'i amalun min khasa'isihin la yusinuha ar-rijal. Su ma mata suna da nasu ayyukan wanda ba wanda yake iya yi a cikin maza. Wallayli idha yaghsha wan nahari idha tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal unsa inna sa'yakum lashatta. Haka Allah ya riga ya raba ga aikin wannan ga aikin wannan. Dan haka in namiji ya shiga cikin aikin mace ba zai iya ba zai failin ne. Haka idan mace ta shiga aikin namiji tace dole za ta yi. Wallahi ba za ta iya ba. Wanda abinda suke cewa what man can do women can do better. Kariya suke yi wallahi. Ba haka bane ba. Akwai many things man can do women can never do. Kuma many things men can do ko women can do men can never do. Haka abu yake, haka Allah ya riga ya raba. Akwai abin da zan iya matata za ta iya, ni ba zan iya ba. Akwai abin da matata za ta iya, ni ko ba zan iya yi ba. Wannan shine shari'a, wannan shine daidai. Duk lokacin da kuka cewa kuda, kuka ce za ku miƙe mace ta zama namiji, namiji ya zama mace, ta kun dole da rikici. Shi yasa yace fa idza ta'adda ahadul fariqain amalahu, idan ɗaya daga cikin guda biyu ya tsallake ya shiga ya bar aikin sa, ikhtalla an-nizamu fil bayti wal ma'isha, tsarin zaman gida da rayuwa zai lalace. Dan haka abinda ake nufi, gida dai shine makwancin mace, kuma shine mazauninta, kamar yadda Allah Ubangiji ya zaba mata, kuma haka musulunci ya zaba mata. Da haka ne za ta zauna ta kula da ƴaƴa, ta kula da tarbiya, kuma ta samu lada, kuma ta samu aljanna. Namiji kuma ya fita ya je gona ya yi aiki, ya je ya wahala, ya tono, ya yi faskare, ya yi gini, ya yi ofis, ya yi aiki, mai gidansa ya daka masa tsawa, ya haƙura, ya karɓo albashi, ya yi cefa ne ya kawo, kuma ya jira a dafa a kawo masa. Ita kuma ita za ta kula da al'amuran gida, wanke yara, gyara yara, shirya su su je makaranta, kula da larurorin gida, matsalolin masu aiki a gida, wannan duk aikin ta ne. Wani mutum matarsa za ta je aiki, ya ce wallahi Hajiya ba zan hana ki aikin nan ba, amma dai Allah nawa ne albashinki? Ta ce ha ba a alaji, ai ba wani kuɗi ba ne dai ba, 13,000 ne fa da 750. Ya ce to ba damuwa, zan rinka baki 20,000. Ki zauna a gida, in dai dan wannan albashinki ke fita, ki zauna ki gida ki kula mana da yaran, ba na so ne aiki a ce ba ki yaran. Wallahi matan nan mallan da ta zauna wata ɗaya ya biya, wata biyu ya biya, ta ga kai hodarta da take kwalliya bata ƙare ba, ƙawayenta suna fita, ta ga cewa kai, tana zaune ta ce kai riƙe 20 ɗinka, ni dai ka bani da aiki na kawai. Za ka ba albashin ba ne yake ga wasu, ɗan fita ne su ɗan miƙe ƙafa. Ba hana mace ta yi aiki ba, akwai sharuɗa da malamai suka ce mace ta yi aiki. Akwai lokacin da ma ya kamata ku bar su su yi aikin, akwai inda ake da buƙatar su. Mata ake buƙatar su yi aikin, ba mazan ake buƙata ba. Amma ku rinƙa balancing, ku rinƙa kulawa da haƙƙin ƴaƴa, ku rinƙa kulawa da haƙƙin ainihin wato musulunci. Wannan kenan. Bala tabarrujuna tabarrujal jahiliyyatil ula, ku daina tabarruji, wato kalmar tabarruj an ciro shi ne daga albaraj. Albaraj wato shine wato si'atul aini wa husnuha, girman ido da kyawun ido. Shi yasa suke cewa safinatun barja ay muttasi'atun wala ghita'a 'alayha, yalwataccen jirgin ruwa wanda bai da marfi. Abinda ake nufi, ku daina bayyana abinda Allah yace ku rufe shi na jikinku ko mata. Kamar yadda jiya nace wannan ayoyin ya kamata a mata ake karantawa suna ji. Abinda ake nufi, izharu ma yanbaghi satruhu min jasadil mar'a, be kamata mace ta rinka tabarruci. Fassarar tabarru ta farko, ta rinka bayyana kwalliya da ado, irin abinda ya kamata ta rufe shi. Ma at-takallufi wa at-tasannu'a fi dhalik, bayyana ado, caba kwalliya da ado, irin abinda mata suke yi yau. In mace za ta fita sai ta fidda gashin ta a waje, ke da aka ce ki rufe shi. In mace yau za ta fita tana ƙauracewa hijabi, sai ta ɗauko gyale rabin kirjinta a waje, Bireziyar ta ma a fili ana gani, tana tafiya tana yafa shi, wannan shine birnin taka da burgewa. Tabarruci, mata Allah ya haramta muku wannan, ba ku da uzuri a wajen Allah. Duk wacce ta mutu tana aikata irin wannan, Allah ba zai bar ta ba. Bayyana ado da yin dinki na fitina a matsa jiki, ka ga mace tana tafiya kamar za ta tsinke kayan a matse, wallahi wata rigar mace in ta zo sawa sai kawarta ta taimaka mata wajen saka rigar nan a matse. Jamin ji din nan ji ake gani ta nan ba ya jawo haka za ta tsinke, wallahi tallahi. Kuma wato abinda zai baka mamaki malam, yau da a ce wa mijinta za ta yi wa kwalliya, to da yayi, amma ba mijinta za ta yi wa ba, ba mijinta bane, wani ne za a yi wa a cici. Ku yi haƙuri, dole mu gaya muku, Allah bai kawo lokacin da za mu zo aya mu tsallake ta ba za mu gaya muku gaskiya ba. Ku aikata, kar ku aikata wannan ku ta shafa, fatan mu ku aikata ku samu tsira. Bayyana ado da bayyana kwalliya da bayyana tsareci, wannan ba ɗabi'ar mace musulma ba ce. Musulma cewa aka yi ta rufe jikinta. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wannan ita ce dokar da Allah ya ce, a gaya wa matan annabi da sauran matan mu'minai su saka hijabin su da jilbabin su yayi ƙasa ƙasa, ku lullube jikinku in za ku fita, ku rufe jikinku kar ku bari wani ya gani. Duk abinda aka ce a rufe shi tsada ne da shi da daraja. Ke da ba wanda ya ise ganki in bai bada sadaki ba, ba wanda ya ise keɓance ki in bai bada sadaki ba, da Allah ya lullube ki ya rufe ki, ai ya rufa miki asiri ne. Yaya kuke nema ku tona wa kanku asiri bayan Allah ya rufa muku asiri? Yanzu wata mata fa 'yar aljanna, Anas ɗan Malik ya nuna cikin sahabbai ce, kuna so ku ga mace 'yar aljanna? Suka ce muna so mu gani. Yace to hazihil mar'atu sauda, ga wata bakar mace nan. Me ya faru? Yace zuwa gurin annabi ta ce, ya rasulullahi, Allah ya jarabe ni da ciwon farfadiya, ina yin farfadiya, inni usra'u wa inni atakashshaf, ina yin farfadiya kuma ina jikina yana budewa ina yin tsiraici. Tace ya rasulullahi, ina roƙonka don Allah ka yi mini addu'a, wannan abin da yake damuna Allah ya yi min shi. Manzo Allah ya ce, in shi'ti sabarti walakil janna, idan kin so ki haƙuri kina da gidan aljanna. Wa in shi'ti da'utu Allah laki, idan kuma kin ga dama sai in miki addu'a. Shikenan sai ta ce, ya rasulullahi, nayi haƙuri, Allah ya bani aljanna. Annabi ya ce, kina da aljanna. Hatta juya za ta tafi ta ce, ya rasulullahi, ina son alfarma ɗaya. Wa inni atakashshaf, amma matsalata ina bude tsiraici na ban sani ba. Malam ku duba matan da, wannan fa tana cikin ciwon farfadiya ne, jikin nata yake budewa unknowingly, bata sani ba tunda bata da cikin hayyacinta. Tace wannan abun yana damuna a gaya mini cewa lokacin da nayi farfadiya na bude jikina, ya rasulullahi, ko za ka yi mini addu'a, ko za ka yi min addu'a in nayi farfadiyan, to in daina yin tsiraici. Annabi ya mata addu'a, tana farfadiyar amma ba za ta yi tsiraici ba. Yanzu ki duba wannan bayawar Allah, ita fa hatta tana cikin farfadiya tana roƙon annabi ya mata addu'a ta daina bayyana tsiraicinta. Ke ko yau mace musulma yanzu ne kike tallan kanki, don Allah ku shiga cikin TikTok ku ga matan musulmi malam, don Allah ku shiga cikin YouTube ku ga matan musulmi malam, don Allah ku Facebook za ka bude ka ga yarinya mace balagaggiya budurwa malam, karamar yarinya mai karamin shekaru za ta bude jikinta malam, duk abin sha'awa na fitina za ta dauka, sai ta dauki hoto ta kallo tana dariya tana son kowa kin wanda ya rasa mu hada comment, wallahi haka suke faɗa. Kuma dan saboda rashin kunya, wallahi malam har lamba suke sawa fa, lamba sai ta ajiye lambata ta ce mu hadu, kuma wallahi in za ka kira ta tsaf za ka ji ta. Aina al-islam wa aina al-haya, ina musulunci ina kunya? In dai yau matan musulmi suke wannan abun, muna da baki mu zagi wanda ba musulmi ba? To gaskiya matan mu suna buƙatar karatu na musamman, su san matsayin da Allah ya musu na girmama su, su zauna a gidajensu, wannan shine yafi musu daraja. Allah ya ce, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajuna تبرج الجاهلية الأولى. الجاهلية الأولى أنا نفهم الجاهلية المتقدمة وترايوات جاهلية ودت جباتا سبو دا أبن دي جباتا أنا تشيرشي الأولى جاهلية الجهلاء كنا وندا أكي الفاشا مالن أداء أنا تيا أجاهلية أنا تيا سبو دا باب الشريعة أي أبن دا كجداما مالما يسم بسر وانن آية da tafsirai masu tarin yawa Imam Mujahid yake cewa kanatil mar'atu takhruj fatamshi bayna yaday rijal dadin mace ce idan za ta fita kudun sai ta bi gaban maza bayna yaday rijal kudun sai ta bi gaban maza tana bayyana tsareci shine Allah ya ce wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyyatil ula aka hana yanzu yau ka isa ka hana mace ta yi wannan ka isa in kana wannan karatu ma dariya za ce ha ina wannan wannan tsohon abu nan bai gane ba me yake ciki bai ina ba wannan suke ba ba shine a gaban su bane yanzu ai burgewan shine a kaga ka daina bata lokacinka kaga kai me kabbaran nan kaga kai me alabada ladan nan a gidajen mu gobe jibi bayan sallah idan za a yi aure a gidajen mu wallahi kaman ba gidajen musulmi ba yan matan da suke zuwa makarantai na fada mata ina musu tafsiri ai sun zo sun cika mun gaba na da hijabai da niqabai niki niki kaman kannan malaika jibril inda ina ga shi ta kabbara suna kaman nace yanzu nan da an zo biki in dai an zo biki wallahi ba a gane su wallahi hijabin cire shi suke su hullar da shi amma yarinya an zata taho islamiya sai ta race hijabi ta taho wai ita hadda niqabi wai ita ustaziya ce amma in dai an kira gidan biki ba za ta sa su ba yanzu a cikin gidajen biki mun fa akwai inda ake cewa hijab is not allowed event center ne za a shiga hijab is totally prohibited haka ba ake rubutawa haram ne a saka hijabi za a shiga gure kuma haka zaki shigo daman da kin dusi ki zare shi ki jefar saboda za a shiga a cancare a cakarkade a karkade a more a sa'a abinda suke yi Allah shi da kai bari dai in basu haka dan naga kabaran nan ta kuta yawa kada su ce mu musu ba daidai ba Allah ya mana afuwa Allah ya shiri mana da iyalan mu wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyatil ula ku daina fita irin fitan matan farko jahiliya ta farko ilzamna ya nisa annabi buyutakunna an ja kunnan matan annabi a matakin farko kin ga in an ja matar annabi kunnanta ke sai a kyaliki wallahi ba za a kyaliki ba Allah ce fala takhrujuna illa ila hajatin mashru'a kar ku fita sai da bukata sananniya a shari'a idan kun zo za ku fita to ku fita fi libasil hishmati wal waqar ku fita cikin kaya na kunya da nutsuwa manzo Allah ya ce mata idan za ku fita wal yakhrujuna tafilat ku fita babu kulliya wala tubdi ihda kunna shay'an amaraha Allah ta'ala bi satrihi kada ɗaya daga cikin ku mata in za ta fita waje kada ta fita ta bayyana wani abin da Allah ya umarce ta ta rufe shi wa ikhfa'ihi wa hadarna at-tashabbuh bi nisa'i ahli al-jahiliyyati al-ula kuni sanci ku kiyaye yin kama da mata ƴan jahiliya ta farko kamar yadda suke aikata abin da suka ga dama na sha'awa su kada kada su yi raye-raye su duk abin da za su aikata ba tare da suna tunanin akwai kiyama ba ke ki sani akwai kabari akwai kwanciya kuma akwai tambaya Allah ya ce wa aqimnas salata ku tsayar da sallah mata ku kula dawimna ala iqamatiha fi awqatiha bi khushu'in wa ikhlas ku dawama kuna tsayar da sallah da ainihin khushu'i da ikhlasi da tsoron Allah wa atina zakata mata ku bada zakka duk matar da Allah ya bata dukiya ta bada zakka Allah ci faradha Allah alaikunna ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kebance waɗannan farillai guda biyu da ambato saboda muhimmancin su sallah zakka ashe kamar yadda aka ce namiji ya sallah ita ma mace an ce ta sallah kamar yadda aka ce namiji ya kula da sallah ita ma mace an ce ta kula da sallah mace mai kirki salihar mace yar arziki ita ce matar da a gidan mijinta bata wasa da sallah duk wanda ya auri mace yaga tana mai wasa da sallah bata sallah to wallahi kaji tsoro saboda wannan zai affectin tarbiyyar ƴaƴanka kuma kakkamata da wasa kace a ajiya a tashi ai sallah ai rashin sallah ki zai jawo mana bala'i a gidan nan duk gidan da ba a sallah ba a damu da sallah ba babu alheri a gidan manzo Allah ya ce la khaira fi dinillahi salata fihi babu alheri akan duk addinin da ba a sallah a cikin sa. As-salatu azamul ibadat, sallah ita ce mafi girman ibada. Awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah, abu na farko da za a fara yi wa bawa hisabi ranar tashi al-qiyama shine sallah. Malam idan ka je a kiyama Allah ba zai tambaye ka da komai ba, tambayan farko da Allah zai maka sallah zai tambaye ka, komai ba za a tambaye ka ba. Annabi yace idan aka tambaye ka aka ga sallah ta yi daidai, Allah zai ce wa mala'iku sauran ayyukansa ku rufe gaba ɗaya kar ma ku tambaye shi, tunda ya tsallake gadar sallah na yadda da sauran ayyukansa duk masu kyau ne. Amma duk wanda aka zo bincikan sa aka samu an samu matsala a sallar sa, to gaskiya akwai damuwa. Dan haka ku kula da sallah, ya ku samari matasa ku kula da sallah. Ku da mun samarin jihar Gombe ai ba ku da matsala a sallah. Haka kallar rawi ya muku shaida. Allah masa albarka yace wu yace ai kana so kaga sallah kaje Gombe ai ba matsala a sallah. Alhamdulillah to kaga wannan abin faɗa ne. Kuma gaskiya ne. Wani ya zo nan garin yaga an je filin an je kallon kwallo. Ana kallon ball. Ana buga ball. Jam sai ga samari sun fito yanda ka san sallar juma. Sai yace wannan ina daga ina suke? Aka ce daga gidan kallon kwallo ne. To ina za su je? A'a, la'asar ne tayi za su yi sallah za su koma. Kaga wannan ai ba laifi, ai an yi kokari ko? Za a kalli kwallon ko ba ka bane, ayi nishadi sannan kuma in lokacin sallah ya za a fito. Kaga ai ba za a hada ta da wanda zai je ta kalla baya abin nan ba. Baya fitowa ba. Allah ya ganar da mu. Wa atina zakata, kuma yadda zakka, wa atina Allah wa rasulahu, ku yi wa Allah da'a, ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a. Ka karanta ni? Bismillah, kana shiga hakkin ka kai ma. Dora daga waqarna fi buyutikunna.
Na fi buyutikunna wa la tabawwajna tabawwujal jahiliyyati al-ula. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
الله مدعوك السلكي يؤمر شيسو ديسي صلى kamar yadda kuma matan musulmi an umarce ku da ku yi sallah. Duk matar da ba ta sallah ba mijinta ta sabawa ba, Allah ta sabawa. Kuma duk matar da ta yi sallah kar ta dauka ta bi mijinta ne, Allah ta bi. Da haka harkar sallah harka ce ta Allah. Je ki sallah in kina son albarka. Idan kin ki sallah to lalle kin sabawa Allah tabaraka wa ta'ala. Ku bayar da zakka. Duk matar da ta samu dukiya ta yi zakka kamar yadda namiji yake bayar da zakka. Abdullahi dan Mas'ud matarsa tana da kuɗi, tana kasuwa, tana ba da zakka. Wata rana ta zo ta za ta bayar da zakka, ta ce za ta ba mijinta, ta ce kai bari dai ta je ta tambayi annabi shin mace za ta iya ba mijinta zakka. Ku duba mallan, duba daraja Abdullahi ibn Mas'ud, duba sunansa daidai shahara. Amma bai da kuɗin da zai ba da zakka, amma kuma matarsa mai ba da zakka ne. Kaga ashe zai iya yiwuwa talaka ya auri mace mai kuɗi, musamman ya bata dama ta nemi hanyar ta ta halal ta yi sana'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da kuɗi, amma ya auri mace mai kuɗi na Khadija. Tana kasuwanci, babban business, kasuwanci mai nauyi, kasuwanci mai kawo riba sosai. Har ma ta je ta sashi yake mata kasuwanci ya ɗebi kayanta ya je ya sayar, a zo a zauna a teburin raba riba, a raba a bashi nasu ya sa aljihu, ita ma ta karɓi nata. Annabi ya ce ta taimake ni da dukiyarta. Bayan auren ta taimake annabi da dukiyarta. Don haka idan miji ya samu dama matarsa tana da ƙofar da za ta nemi taro da kwabo, bai saba wa shari'a ba, ku rinƙa barin matanku su nema. Ku zama wayayyu. Kar ku kuntace tunaninku. Dirki mai mace ka dinke ta a gida ka ajiye ta, kuma baka iya daukan nauyinta, baka kula da ita, kuma ta samu hanyar da za ta samu taro da kwabo, wannan ba wayewa bane. Addini ya ce ka dauki nauyinta, to ba za ka iya ba. Amma za ta iya dan wani abu na saye da sayarwa. Bai taba aurenta ba, bai taba mutuncinta ba. A bata dama, kamar yadda Nana Khadija ta yi kasuwanci ba laifi bane mutum zai zo ya samu mace zai aure ta tana dan samun taronta da kubanta to ni ba in mun yi aure ba inda zaki je ba wani abu ni kawai full house wife zaki zama yes full house wife amma let you take her full responsibilities duk responsibilities ta ka dauka ba laifi bane idan mace ta yi sana'a dan tana zaman aure matukar wannan sana'ar da za ta yi bai shafi rayuwarta ko shafi rayuwar ayyanta ko zai cutar da addininta ba ku kyale su su sai su sayar ba laifi wasu Allah ya musu arziki na samu nawa nawa ne matan da su suke rufa wa ƴaƴansu asiri ba kai ba kana iya gajiya kana iya retire a wajen aiki hawan jini yana iya danne ka wani abu ciwo yana iya kwantar da kai kana iya tara mata yanzu da yawan wallahi an tara matan nan malam ba iya kula da su kaje dakin waccan kun rabu da ita kana bata hakuri ita ma wannan kun rabu ita ka bata hakuri sai sun zo kuma su ce wai ke ma hakurin yake baki ke wallahi ni ma haka ke ma hakuri wallahi ni ma haka duk hakuri ake ta basu to ina laifi misalin tana da is sana'a za ta yi ka bata dama ta danje ta dan nema amma miji kullu ya ta bada hakuri ita bada hakuri wata bada hakuri wata ta ce malam baya iya biyan kudin makaranta na yara gidan haya da kyar muke biya a shekara malam abinci muna kallo ba ma iya cin abinci mai dan dadi haka nake ta hakuri yara su zo a koro su common islamiya kudin islamiya shi yafi kowani kudi araha tace baya iya biya wai kawai mutumin nan muna zaune kullun sai naji mutumin nan wai an sa masa wai aure zai fara kaji yana ƙara sauti saboda an zo daidai gabarsa tace baban ummi me nake ji aure zaka ƙara yace eh to kin san al'amarin aure Allah yake kaddara shi kin san namiji kasan namiji tauhidi in yazo ƙara aure ya ta bayani Allah ne ya kaddara al'amarin nan ba yanzu za a yi ni ma wallahi haka dai abun ya fado min kwatsam tace wallahi bai fado maka ba na rantse da Allah ba zaka ƙara aure a gidan nan ba tace kai da baka iya biyan mu kudin haya yara baka iya biya musu kudin makaranta abinci ba ma iya samu abinci duk bashi shagunan unguwan nan duk bashin ka ne akan ka wai yanzu zaka ƙara aure to ke biki zo an ƙara mu albashi bane ai amma na ƙara albashi malam bahaushe kenan malam bai da manufa malam bahaushe ba fulata ne ba manufa shi wai da zarar kudi ya samu karuwa bai zai yi tunani ya sai bin ya dade inganta rayuwarsa ba baka da gida nemi gidan zama ka rufa asirin iyalinka baka da abun hawa rufawa kanka asiri ka nemi abun hawa baka iya biyan kudin makarantar yaya inganta musu ka biya musu makarantar yayanka ba mai daraja bane canja musu makaranta ka biya musu kudi mai kyau su yi karatu wannan shine rayuwa mai dadi amma burinka da zarar kudi sun fara karuwa kai fa aure zaka kara rayuwarka sha'awa kawai baka da bambanci da dan tauri ko fahimce ni kar wani ya juya mun zance ba fa na hana kara aure bane wallahi ban hana ƙara aure ba ku ƙara amma inda kuɗi wadatattu a aljihu ko qur'ani ma cewa yayi wal yastafifil ladina la yajiduna nikahan wanda basu da hali basu da ikon daman gin aure su kame hatta ibn yawm Allahu min fadlihi sai Allah ya wadatar da su to kai Allah bai wadatar da kai ba ko annabi da yazo magana aure cewa ya ma'ashar shababi man istata'a minkum alba'ata ya taron matasa wanda yake da iko yake da iko sai akwai capability zaka iya bismillah ba zaka iya ba kaga mutum kurin yana zaune a kauye bai da sana'a bai aikin komai an tambaye ka mata kana wallahi uku ne ba da ma zan karba ta Allah ya sauke Allah ya sauke shine zaka ga mutum malam da karancin shekaru furfura ta rufe shi sharkaf furfura da karancin shekaru saboda ya gogo cefe ne dan bala'i wallahi lazim saboda me abinda muka mai da hankali akai sha'awa malam sha'awa ba ta karewa kai hakuri ka mutu ka samu aljanna Annabi yace dan aljanna yana da mata 70 kana shirme kana gaggawa ba fudda majina ba wani harkaki ba wani hushewa ba wani haila ba wani ba komai lafiya lau kawai aka ce mata ya aljanna haka zaka ganta mallam in tana tsaye mallam transparent ce mallam bargon jikinta mallam zaka ruwan bargon yana kaiwa a cikin kashi yana zuwa yana da yace iya kyau karewa wa hurun yin ka amsalin luhul maknun kamar lulu imana ta zo ta maka kirari ta rawa a gabanka ta yi kirari ta yi kirari ta ce gani nan naka ne Allah ya baka in ka shiga can sai kaga kamar baka taba ganinta ba in ka je wancan ɗakin kai wai kana da mata ne kake da mana kabara kuma ta da mai da kabara yanzu ko mata bai da ita kai da baka ma san me ake ciki a duniyar ba gaba daya kala ta kala Allah ya mana afwa to waqina Allah wa rasulahu inna ma yudi rawu yuzhiba ankum rijza ahli albayt Allah yace Allah yana so ne cire muku ai kazanta ahli albayt ya ku iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ake nufi da arrijis shine kullu shay'in yustakhzar duk abinda ake ganin kyamarsa ba a san sa ana nufin az-zunubu wal ahsam Allah yana so ya wanke ku da zunubai yana so ya wanke ku daga laifuffuka da kuma duk wani abin da yake na qa'is ne wal adnas ahlal bait ana nufin wato iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wadannan umarni ne Allah ya umarci mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama imam ibn kasir yace wannan aya hadha nassun fi dukhuli azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama fi ahli baitihi fi ahli baitihi huna ahli baiti huna ha huna wannan ayar dalili ne karar da yake nuna ashe matan annabi suna cikin ahlul baiti li'annahunna sababu nuzuli hadhihi al-aya saboda da matan annabi ake magana Allah ya saukar da wannan ainihin aya din akwai riwaya da tazo daga Imam Ahmad da isnadi ingantacce daga Anas bin Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yazo wucewa ta gidan ta dakin wato Nana Fatima idan yazo zai ji sallar asubahi yana as-sala ya ahlul bait as-sala ya ahlul bait ku tashi ku sallah ya ahlul bait to kidan wannan ya nuna Fatima yarsa ita ma tana cikin me tana cikin ahlul bait matan annabi suna cikin ahlul bait ƴaƴan annabi suna cikin ahlul bait alu aqilu alu aliyu alu ja'far duk suna cikin me أهل البيت قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ده كده وانا آياتنا نونا من تبتشن وانا باين الله سنة تكين أهل البيت من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم سبو ده قريب اللوكة شيكم ومنا ده باكية وانا وجيام نا تبصير على القرآن مجرما وكوهي تايا ده تكين من يمن يمن جيها تامو دكتر جميل إسياكو قمنا سردونم قمبي ya kawo mana ziyara wannan guri na tafsiri muna masa addu'a muna kuma masa fata alkhairi Allah ya saka da alkhairi wanda ba san shi ba ya kamata mai projector ku haske shi gashi nan dan warin bafulatani a gefe na haka gudun shi sosai Allahu akbar Allah ya saka da alkhairi muna godiya kwarai da gaske da wannan ziyara ta musamman assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh